Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Ya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. 'Yan sanda Somalia sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba da inda kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai su. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na kara nuna fargabar cewa asarar da Russia ta yi a Ukraine na kara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai hadari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya.
To kanin labarin kenan aka saurara. Bayan da kasar Ghana ta sanar da daukar matakin zuba dala biliyan 2 don ceto kudaden kasar daga faduwar daga faduwar darajar su. Ko me ɗan kasar ke cewa?
Ni matsala na ne kan su zo su sa wanga kudin ɗan bankin kuma su zagaya suna sayarwa a bayan gida. Ehe, to kin ga kwalliya bai biya kudin sabulu ba.
A Najeriya kuwa matasan ne ke neman a cire bayanan addini da na asalin jihar da mutum ya fito a takardar bayanan neman aiki wato CV. Ko me yasa?
Abin da nake ganin cire state of origin da kuma cire addini daga CV abu ne ke kyau. Kasancewar mutanen mu suna fama da matsalar kabilanci da bambanci na addini ya kansa wasu mutanen su rasa aiki.
To Allah ya kyauta. Sannan ko muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hulɗan wajen kakaba karin takunkumi kan Russia da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka. In ji mai ba wa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. A wani taron manema labarai jiya Laraba a Brussels, Sakatare General na NATO Jens Stoltenberg ya ce yakin da Rasha ke yi a Ukraine yanzu sabon lamari ne ga tsaronmu, kuma mai yiwuwa shugabannin kawancen za su ba da sanarwar ƙarin goyon baya ga Ukraine a taron NATO na yau Alhamis. Stoltenberg ya ce, "Na tsammanin shugabannin za su amince da ƙarfafa matsayin NATO a dukkan yankuna tare da ƙara yawan dakaru a ɓangaren gabashi na kawancen kan tsandauri da sama da kuma ta ruwa." 'Yan sanda Somaliya sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane 6 ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin sama Mogadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutun sun haɗa da ɗan ƙasar Somaliya da wasu baki 5 'yan ƙasashen waje a cewar 'yan sanda. Jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu, kamar yadda kakakin 'yan sanda Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya bayyana. Hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasashen wajen soja ne da ke aiki da rundunar wajen da zaman lafiya ta tarayyar Afirka ta AMISOM. Ya ce wasu 4 masu horaswa ne da ke taimakawa gwamnatin Somaliya da horo kan ababe masu fashewa. Kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Hassan ya shaida wa BOA cewa wasu mutane 2 ne suka kai harin a kofar Marine na filin jirgin sama jiya Laraba, kuma jami'an tsaro sun yi arangama da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Russia ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai hadari, inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da Brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alƙaluma na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi 20 cikin 100 na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine, ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. ban sani ba ko za ku iya cewa sun kasa samun ci gaba, amma a bayyane yake cewa bayan wata ɗaya Rasha bata cimma kusan ko ɗaya daga cikin manufofinta ba, inji wani babban jami'in kungiyar NATO wanda ya zanta da manema labarai jiya Laraba bisa sharaɗin sakaye sunansa domin tattaunawa kan bayanan sirri. Jami'in ya ce sun kasa dannawa biranen Kyiv, Kharkiv da kuma Chernihiv, kuma wasu jami'an tsaron Amurka waɗanda suka ji amincewa su yi magana kan 'yan Rasha da suka mutu a Ukraine saboda ba su da ainihin ƙididdigar. Jami'an NATO sun ce asarar da aka yi a fagen yakin tana da yawa.
Juma kaɗan Hafiz zai sake da labari kashi na biyu. Kafin na zamu leƙa ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar ya sanar da wasu matakan farfaɗo tattalin arziki da suka haɗa da rage wa wasu jami'an gwamnati albashi da kashi 30 cikin 100 tare da zuba tsabar kuɗi dalar Amurka biliyan 2 da ake ganin hakan zai taimaka wajen farfaɗo darajar kuɗin ƙasar na CD. Wakilin mu Hawa Abdulkadir ta haɗo mana da wannan rahoton.
The government has announced intention to raise $2 billion.
Murya kenan na shugaban babban bankin kasar Ghana Dr. NS Addison, inda yake cewar gwamnatin kasar Ghana za ta zuba dala biliyon 2 domin ceto CD wato kudin kasar daga murkushewa. Haka kuma yace daga cikin yunkurin gwamnati na farfado da tattalin arzikin kasar, gwamnati za ta rage albashin ma'aikatan gwamnati masu mukami daga so 30 da kuma bude iyakar kasar cikin sati biyu mai zuwa. Haka kuma gwamnati ta kara policy rate har izuwa kaso 17%. Da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar Ghana ke fadi.
Ni ne Haji Asami. Inda ya rage salarin appointee domin mu kuma ya taimaka ma al'umma duka kari yayi sanyi, wallahi da ko ya kyauta, shinkafa yayi tsada, mai yayi tsada, sikiri yayi tsada, sabulun wanka yayi tsada, sabulun wanki yayi tsada. Gwamnati ya bude idon shi, muna roƙon shi.
Sunana Aminu na Tagwandu. To, kinga wai ɗan mutum yace zai ba riga sai ka duba rigar da yasa, domin mutanen nan sun sha yin alkawali iri-iri duba mu gani a kasa ba. In dai gaskiya ne to yayi kyau, amma ni matsala na ne kasu zo su sa wanga kudin 'yan bankin kuma su zagaya suna sayarwa a bayan gida. Ehe, to kinga kwalliya bai biya kudin sabulu ba.
Sunana Mufta Suleimana. Abin da ke ciki ne ba, gwamnati na suna kariya kwarai, kariya ya yawa. Duwa abubuwan da suka ce za su yi duka ko guda ba su yi ba. Batun appointees ga ne ce za su rage kudin su kara da economy gari ga. Wannan kudi me dai lokacin da suke ake gaya musu kamar mut ministers ne doki ma ya yawa. Suki ji, amma yanzu ga ba su ci kudi gari ne sun kare. Wai aka kawo ni 2 billion wani wuri. Suna da 2 billion na tun da amma dai suka bari kudin gari mu ibata.
Sunana Sule Alidu, wanga government. Komin da zai yi batun kudi in ba zai samu riba kai bane. Bai kudin da suka ce za su zuwa ga suno za su sa suno kuma za su ci ne. Yasa suna son su yi o suna son kasu yi o mu muna ci mu duka ke ciki.
Masaniyar harkar tattalin arziki Malam Hamza Adam Attijani ya mana fashin baki a batun.
Kuma idan muka duba policy rate, gwamnati wai zai daga shi daga 2% zuwa 17%. Lokacin da muka samu policy rate an daga shi irin wanga girma shine 2018. To wanga kuma gwamnati ya kawo ne saboda rancen da bankin kasa wato Central Bank take ba sauran commercial banks rance. Za a bar rancen yayi tsada. To lokacin commercial banks ba za su je su karbi rance wurin Central Bank ba. Idan an samu haka za a samu tsadar rayuwa, za kuma tsadan cinikayya. Wannan zai sa mutane ba za su yi su bidda kudi suna sayayya yanda suke yi da ba. Idan kuma ba amfani da CD to karfin shi zai tashi. Sannan albashin da ake ba government appointees wato abin da ya shafi wasu da suke aiki karamar hukuma na gwamnati, sannan kuma da wasu ministoci, gwamnati zai rage albashin su kaso 30 cikin 100. Wannan zai sa gwamnati ya samu wasu kudade ayi a biya wasu bukatu baki daya. Sa'annan kuma na karshe, idan muka duba gwamnati wai zai saka $2 billion cikin tattalin arziki. Wanga abin da yake nufi ne wayanda suke da dollar da suka boye sakamakon suna ganin CD yana faduwa kowane lokaci, sai sa an je an sai dollar ana boyewa. To idan gwamnati ya saka wayanga $2 billion cikin tattalin arziki, zai bar wayanda suke da dollar suka boye su fadi. Za a samu dollar yayi yawa cikin gari. Idan dollar yayi yawa cikin gari, kiman dollar zai fadi. Lokacin sai a samu CD yayi karfi. To tattalin arziki yana nan yana farfadowa kenan. Akwai analysts da suke nuni cewa nan zuwa sati biyu tattalin arzikin kasa zai tashi. Yau din nan da muke magana, dollar ya fadi daga 8.03 zuwa 7.82. sakamakon wanga speculation da mutane ke ga gwamnati zai saka wanga dollar.
Hawa Abdulkarim Yonfani ya sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
a gaida Hawa Abdulkarim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar diplomasiya a Amurka a shekarar 1996, kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru huɗu na ƙarshen gwamnatin Clinton. A lokacin ita ce mace mafi girman mukami a tarihin gwamnatin Amurka, sai dai ba ta cikin jerin sunayen waɗanda za su maye gurbin shugaban ƙasa, saboda ita 'yar asalin Prague, babban birnin ƙasar Jamhuriyar Czech ce. A shekarar 2012, shugaba Barack Obama ya baiwa Albright lambar yabo ta Medal of Freedom, lambar yabo ta farar hula mafi girma a ƙasar, yana mai cewa rayuwarta abin koyi ne ga ɗaukacin Amurkawa. Ƙungiyar Taliban ta sake buɗe makarantu a ƙasar Afghanistan bayan hutun hunturu jiya Laraba, amma ta ci gaba da hana 'yan mata 'yan aji 7-12 komawa. Tana mai cewa har yanzu suna buƙatar lokaci don shirya musu wani tsari da ya dace da dokokin musulunci ko shari'a. Matakin dai ya janyo suka a cikin gida da wajen ƙasar cikin gaggawa kan ƙungiyar masu kishin Islama da ta ja da baya kan alkawarin da ta ɗauka cewa za a bar dukkan 'yan mata a faɗin ƙasar su koma makaranta a ranar 23 ga watan Maris, wanda kuma shi ne farkon shekarar karatu a yawancin lardunan ƙasar ta Afghanistan. Muna sanar da dukkan makarantun sakandaren 'yan mata da kuma makarantu da ke da ɗalibai mata sama da aji 6 cewa za su dakata har sai sun samu umarni nan gaba, in ji sanarwar Taliban. Gyaran da aka yi na jiya Laraba ga umarnin Taliban na farko cewa za a buɗe makarantu ga ɗalibai a duk faɗin ƙasar ya bar 'yan mata da yawa cikin kwalla a babban birnin ƙasar Kabul, waɗanda suka isa makarantu cikin farin ciki da safe, amma aka ce su koma gida. Thomas West, manzon musamman na Amurka a Afghanistan, ya buƙaci ƙungiyar Taliban ta cika alƙawarin da ta yi wa mutanensu. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa cewa ya bi sawun miliyoyin iyalan 'yan Afghanistan wajen bayyana kaɗuwa da matuƙar takaici da yanke shawarar hana 'yan mata koma makaranta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake neman hanyoyin samarwa matasa masu zaman kashe wando ayyukan yi, da kuma ruwan rikice-rikice masu nasaba da ƙabilanci da bambancen addini, da wasu lokuta ake nunawa a fannin ɗaukan aiki a Najeriya, wasu matasa da masana tsarin mulki na ganin cewa ya dace a cire bayanan addini da na asalin jihar da mutum ya fito a takardar bayanan neman aiki, wato CV, don rage matsalolin ƙabilanci a ƙasar. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurra'ub ta aiko mana da ƙarin bayani.
Matasa 'yan Najeriya ne sun fara yin kiraye-kirayen a daina sa bayanin asalin jihar da mutum ya fito da kuma addininsa a takardar bayanin mai neman aiki, wato CV, ne a kafafen sada zumunta, inda suke cewa hakan zai taimaka wajen ba waɗanda suka ƙware aiki ba tare da la'akari da addininsu da inda suka fito ba, baya ga rage matsalolin da suka shafi ƙabilanci da nuna bambancin addini wajen ɗaukan aiki.
Sunana Abdulbasir Musa. Abinda nake ganin cire state of origin da kuma cire addini daga CV abu ne mai kyau, kasancewar mutanenmu suna fama da matsalar ƙabilanci da bambanci na addini ya kansa wasu mutanen su rasa aiki. To yayin da ba addini ba state of origin zai taimaka mutane su samu aiki a kai a kai.
A game da fuskantar rashin adalci a yayin neman aiki, ga abin da wasu 'yan ƙasa ke cewa.
Sunana Jamila Madaki. A baya, lokacin da na nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati, sai aka buƙaci na kawo takardar sanin aiki. Bayan na bada CV, sai da aka yi bincike akan inda na fito, kuma a dokar su a wannan ma'aikata kan cewa ba za su iya ɗaukan mutumin da inda ya fito ɗin yana da nesa daga wato garinsa, saboda haka ba a bani aikin ba. So To ni a gari na a gaskiya naga kaman akwai rashin adalci ga kowa ma ba ma ne kadai ba tun daga lokacin da ban da yi kokarin na nemi aiki da wata ma'aikata ba
sunana Muhammad Alamin da ni Christian ne amma every religion is good and okay abinda yasa nace wannan tambayar nawa ne har yanzu a takarduna ina amfani da former sunana na Christian din da shi nake nema aiki ko ba dan wani benefit ba kawai har yanzu ban je nayi duk procedures zai na change of name ko ina da Alamin aka sani amma in na baka takardu zaka ga wannan sunan Christian din nan that is when I start explaining to you cewa gashi abin da yake faruwa da dama dai abin ya ja min matsala wasu lokaci mutun zai ga mahira da ni yana so ya bani aiki ko wani kwangila wasu lokaci ban ma samu conversation da mutun ba takarduna na tura zan yi feeling energy din ma daga waje na cewa wannan because of that name da ya gani shi yasa ya ture ni gefe bai sa ni a cikin list din ba
ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar a game da wannan batu ga fitaccen lauya barista mai nasara kogo da bayani
shi maganar CB yana da amfani ne idan akwai dandamali na adalci da tsare gaskiya a ƙasa ma'ana idan ana so a kare hurumi na sashe na 14 sakin sashe na 3 na tsarin mulkin Najeriya da ya magana ai daidai to a tsarin gwamnatin ƙasa abinda ake kira federal character idan ana neman CB ne don a tantance wannan magana to yana da kyau amma idan CB din amfanin shi yana sanyawa a rika amfani da wasu ana danna wasu to an yi karan tsaye da sashe na 14 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 15 sakin sashe na 2 da na 3 da sashe na 17 da na 18 da na 21 da na 23 da na 24 waɗannan sanaje-sanaje da na faɗi na tsarin mulkin Najeriya sun yi haramci akan nuna ma wani bambanci sabili da garin da ya fito yaren shi addinin shi ko sabili da jinsin shi na miji ne ko mace ko sabili da mai arziki ne ko talaka duk wani abu wanda yake za a nuna wani abu na wani yafi wani
tun ba yau ba ake fama da matsalolin da suka shafi rashin yin daidaito wajen daukan aiki a ma'aikatan gwamnatin Najeriya da ma kamfanoni masu zaman kansu kuma a wasu lokutan ake danganta yakin daukan mutum aiki ga kiyayya ga asalin shiyar da ya fito ko bambancin addinin sa ga tawagar masu daukan aiki a ma'aikatan gwamnati ko kamfanoni Halima Abdurrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Halima Abdurrauf ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931.60 sai kuma kilohertz 1330 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin da muka gayyato domin nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Niger da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk fadin kasar Hajiya Halima Sarmi ta bayyana hanyar da za a samu maslaha a tattaunawar da Sulaiman Muni Barma ya jagoranta
mafita ita ce mu uwaye sai ni taka tsantsa wai a ce gwamnati uban kowa ne amma har yake zama uban kowa abu daga gida ya kamata tun daga gida a gyara yanda na ga maka mu yara mu muke musu soyayya sai mu hidda hannunmu daga soyayya su ko yake kace ni wahalar da na sha banna da dana sha ta to tare za ku sha ta yi ida ka tun daga kanmu mu da kanmu mu zamana mu ma kanmu kiyamar lili kungiyoyi su karfafa bisa fadakar da mutane malumai ka su gashi su karfafa wajen wayi ma mutane kai da wa'ansu abubuwa yanzu di ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an aka ce aure uniform akalla an yi 5-6 ka diba kudi da ake kashewa ana zuwa wannan ya kai wannan ya zo wannan ya ji ana zuwa ana zawa ne a aure ya kare to da aure ya kare ka je ka ga uwal ango da uwa amarya duk sun dahi kai da ido yayi zuru-zuru ya koma ya wada an ci bashi an wahala kai ko masu hali ne sun bugu to amarya fa in ta zo hukiyo ake daga wani abu ya samu dan su a ce wala haul mai warƙawa mun kashi dukiya ga mu yanzu bin mu gane mu komi wai ba ganin tabargazar da akai abinda Allah ya hana ne akai aga Allah ne yake musu dukan bisa kan sharadin abinda suka a azza alika ma amarya a ce wara kawa gare ta su kuma daga can wannan suke kai ta armu matsiyaci dan karan ga mun muna cikin kunci haka hoza ai tai ha aihu rasuna ranan kowa yake hudu nashi a sha yagon juna a sha ma juna takula haka nan za a watsi to wai in suka je daga wankan wannan nabi ki ba a komowa tunda ba mai zuwa ne nemo ki mu uwaye mu ya kamata mu zamna mu ma kan mu kiyama lele mu bar diya mu si wannan duk wahala da kaga muna yi Allah ka danci saboda duk magungunan Allah ne muke takawa dole Allah ya mun wani Allah mun mu ya sa mu ya jarabce mu da wasu wahaloli dan mu ma kan mu kiyama lele in bamu komo muka san a cikin zaman aure dake sunna kullun tariki ma mutane wallahi mu wahalawa mu muke jawo maka lokacin da uwayenmu suka yi takatsantsan ba wahala samu abinci ba wahala samun komi komi a saukake yake zawa yanzu ka ga namiji ya ce bai ci da matar shi bai ba matar shi ci bai ba ta sha bai ku ka gani tun harko an yi zaman ƙarya ne yayi mata ƙarya ta mishi yayi mata ƙarya za yi zaman to kat bakin tika tika tik babu ƙarya babu wannan abu yanzu kowa ya ci kan shi ne
falmata ya za a magance wannan matsala da ake ciki
to ni ma kari ne zan yi bisa kan abin da stanta ta hade malamai su ci gaba da wa'azi amma uwaye su ne malaman farko a gida tunda in baka ma kadan ka karatu a gida ba za a amshi école de la rue in ji bature sannan kuma su malamai ba suna yi bane dan abiya su ko kuma dan a maso wani abu dan Allah ne suke yi su ƙara yi su kakuri in mutun yana so ya dauka an bai so ya dauka shi ya sani su dai nan da Allah ya dora musu wadakar da mutane wanda ya dauka ya aiki oho wanda bai bashi sannan a zo ga gwamnati a gindaya sharadi cewa in kika zo kika ci a baki divorce association islamic ba a baki kika zo justice in miliyan ya kashi in dai hujjar ku ta rabuwa ba wata mai kwari bace dan wani hudan banza ne kika ci a baki sai a ce sai kun biya shi
za a tilasta mata zama kenan gidan da ba ta son zama
a'a ai kina ka hujjar ki ai ba a rabuwa dan banza da kuka so juna ba kun ga abin da kuka gani ba tsakanin ku kuka so juna to ai sun kunce zaku rabu hujja zaki kawo akwai hujjojin da wallahi in aka ji shi an association islamic ne in a shi sisi ana raba ku babu armi amma dan wani fada wani dan wani gardama saba hakuri da halshi ma ba suna saba ba a ce duk abin da namiji ya kashe sai kin biya shi sai kashi sun fasa zuwa ba su sadari
mallan taya za a fahimtar da jama'a ta fahimci muhimmancin aure dan takaita yawan mace-macen auren nan
ta tabo nuri wanda muka mance da shi ta yi zancen babazzaranci da ake kashe kuɗi ga aure wani uniform sai a yi biyar ko shida ko nawa duka irin wannan aka wannan aure bai da albarka a tije Allah ya cire albarkai manzo Allah kai da bakinsa duk auren da aka kashe dukiya to Allah ya cire albarkai shi talaka bai yi wannan aure dama masu hali ne ke aure an yi wani committee tun bazum yana minister de l'interieur aka yi wani komite bisa haraka mabazzaranci gaspillage tsakanin musulmi da krista aka yi komite kin bisa kan duk kashe kuɗi da ake wajen aure ko wajen suna ka gane an rage wannan abubuwan ka gane an yi taro ɗaya an yi biyu ba sai yanzu abin ina ya shiga ba sai aka mance da abubuwan me yasa saboda shi talaka bai da halin da zai kashe kuɗi kenan su da ke da hali suke kashe kuɗi kenan kaga wannan abun bai yiwa ne a yadda shi an kashe dukiya an kashe ai shine tantace da ka iske uwa da uba sun yi jangwam sun gashi sun kashe kuɗi to wa kai su suka kai kansu baske inda an bi sunna yanda Allah ya ce ala kitabu sunna akai aure ka aurar da diyarka in yi su in miliyan ya kawo sai ka haida kuɗin sadaki ka ba diyarka wannan kuɗi wa ne matarka ce in kashe in kana so kamar tafancir na zinariya wannan halal ne amma a zo a bashe su ku ne a yanku a ɗauko sa biyu a yanki a yi wane ne a yi kaza duk sai an gwada ma unguwa an yi kace-kace da abinci wani tana ya kwana ma bai ci ba ka gane wannan abu yana sa aure ki albarka ai duk mutuwa auren ga dole ne ya mutu mana paske Allah ya cire albarkan ne ai mabazzaranci kwarai ka gane yanda ita ɗaunata ta gai lalle magana ki haka ne shi aure in mace ta ce ba ta san aure ko kun haihu ɗiya sun kai goma dole sai an maida mai kudin shi wanda ya kashi. Wannan ka'ida ce ta addini. Amma inda kaman tana da hujjoji ko ba ce da ita ko ko yana mata wasu abuwa yana musguna mata, wannan dole ne a raba aure. Tunda aure zama ne ake na ibada. A gane dan kowa ya fahimci kowa. Hunna libasin lakum wa antum libasun lahun. Ku tufafi ne gare su, kuma tufafi ne gare ku. Kenan hannu biyu ne ke wanke juna, kowa ya taimaka ma kowa. To kana taimakawa ni ba na taimaka, kenan kaga babu aure. Sai ka zo kwanciya da mace, akwai matan da in za ka kwanta da su ma sai ka ba su kuɗi. To kaga wannan ai ba aure bane, wannan ba ibada bane ba. Kashe kuɗi da ake, wallahi bai da amfani ko kaɗan, kuma albarka ba za su sauka bisa ƙasa ba. Kana gani kwanaki aka aiko ma wata mace $14 million san ka gan shi ko
$10.14 million
ba dai kawai. Kuma
sadaki
kuma da aka bincika wai sarki ne, dibo kaga sarki guda wai me yana jagora al'umma, kenan shi bai bada an bon example ba, bai bada misali mai kyau ba, ka gane sai bada mummunan misali. Shi yasa kenan ka gani duk abin da aka ce sai ne gaba inda ta sharuwa ta bayan nan za ta sha, shi dai kamata a ga abin mai kyau gare shi ya ka mummuna, kenan duk wanda ya ma kenan a tare a lalace. Dole sai gwamnati ta tashi, malamai wa'azi ne za su yi, in an gara ma a saurare su, in ba gara ma a saurare su, gwamnati ta kayyade sadaki. Ka gane wannan rabo aure ma gwamnati tana iya hana shi.
Nan kuma za mu sallama da bakin namu, sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu shiga Najeriya, inda za mu haska fitila kan batun kafa dokar da za ta cimma burin mata na samun kashi 30-35 cikin 100 na mukamman siyasa a Najeriya da majalisar dokokin kasar ta fitali da shi. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmi Dattijiya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da Malam Sani Sabiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF, da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa, sai wakilinmu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. A madadin su duka, alheri ke muku fata alheri, kada a manta kuna iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi don su muke ashe mu maza bayin muke.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Ya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels, inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kawayen Turai, kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin ƙaƙaba takunkumi kan Russia saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hulɗan wajen ƙaƙaba ƙarin takunkumi kan Russia da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata dan dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka, inji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. Yan sanda Somalia sun ce akalla mutane 7 ne suka mutu a wasu harare biyu da aka kai jiya Laraba, yayin da kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai su. Akalla mutane 6 ne suka mutu bayan da wasu yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin sama Mogadishu dake da tsaro sosai. Waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan ƙasar Somalia da wasu baki 5 'yan ƙasashen waje, a cewar 'yan sanda. Jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu, kamar yadda kakakin 'yan sanda Manjo Abdul Fatah Adin Hassan ya bayyana.
To Malam Hafiz, a gaishe ka. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu, kuma an jima ga ɗan nan da sau'i ɗaya da sawa ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Kafin mu sallama, sashen Hausa na miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Aminu Magaji, ɗan ƴan Amburara, bisa aurar da wato ƴaƴansa Nuseba Aminu da angonta Bashar Bello, sai kuma Aisha Aminu da angonta Tasi'u Bello Isa, waɗanda za a ɗaura auren su ranar Asabar ɗin nan mai zuwa da ƙarfe 12 na rana a gidan ɗan ƴan da ke Sokoto. Allah Ubangiji ya sa a yi asa'a ya kuma ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau wanda ya daidaita mana sauti, Mr. Carl, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya, na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiyar za ku sake jin mu. Salamu alaikum.